ورمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يومكم الشهر فان يصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أبنجي ليت منا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات بيننا يو دغا يو أن وجبتا مكو أزمتن ين أزمي kamar yadda aka wajabta shi a kan al'umma da suka wuce to sai muka ji kamar ko za a ce kullum shi ma azumin za a yi shi ne kamar sallah sai Allah ya ce a yan kwanaki ne yan kadan to da zufatar yan kwanaki yan kadan din sai ce su ne shahar ramadana alladhi unzila fihi alqur'an wannan watan da kuka san mai yawan alherin nan wanda aka zogar muku da alqur'ani a ciki to shi ne za ku azumta an saukar da azumi ne a cikin watan ramadana a baitul izzati a sama ta daya to daga nan kuma har zuwa shekara 23 ana saukar da shi kadan kadan daga wannan inda aka ajiye shi din ana saukar da shi kadan kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin bayani har lokacin karshen rayuwarsa a cikin shekara 23 bayan ya shekara 40 ba aiko shi ba sallallahu alaihi wasallam. Unzila fihi alquran هدى للناس شي wannan littafi da aka saukar da shi a cikin wannan watan ramadana ya zo ne dan ya zama hudan linnas mai shiryarwa ga mutane ubayyinatin min alhudi wanda zai yi bayani wannan hanyar shiriya wal furqani wanda zai bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya da halal da haram da wajibai da abubuwan da suke da kyau da marasa kyau na wajen haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah. هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن شهد منكم الشهر دون دهار التزمن جدا وانن وطن اغنشي تللي ازم شيشي وانن شيكم اغنن وطا ماذا الله صلى الله عليه وسلم شيني مين بياني يا حد لغنن وطا شي ابن داك يسو وطن ديك زكاني شعبان دشوال انن kada a rage masa ko kwana daya kada a ƙara masa ko kwana daya idan watan ya zo mai kwana 30 ne a yi shi kwana 30 in ya zo mai kwana 29 ne a yi shi mai kwana 29 to yadda ake matakalan da za a samu a gano watan ya zo su ne wanda aka bayar cewa idan mutum biyu adilai sun ga wata to wannan gani ya ishi jama'a masu yawa a mazhabar malikiya wato mai nisan gaske kenan an kayyade cewa da an ga wata a Busra ko kuma a Yaman ko ko a Makka ya ishi waɗannan ƙasashe duk gabaki ɗaya da aka rubuta a mazhabar malikiya wato in an ga wata a Iraq ya isa mu ƙasar Sharqul Awsat gaba ɗaya kenan to amma in suka kwatanta su sabon maliku suka ce sai dai iyayen nisa ainihin misalin tsakanin Kurasana
da Undulus. Tsakanin Khurasan da Undulus kuwa, Undulus shine sifirin Sahara, wato can kusa da Faransa. Sannan kuma Khurasan kuma can ne yammacin Iran. To duk tsakanin nan in an ga wata inda yi sabai kai haka ba, to zai iya lizimci jama'a. Ma'ana zai lizimci jama'a idan mutane sun ga wata sun yi azumi ɗaya, washe gari, wayancin ku ba su gani ba, washe gari suka gani. Wannan suka yi 30 na farko, na biyu suka yi azumi 29 sai suka ga wata sai suka yi sallah. Wato ranko ya zama dole akan su kenan, tun da yake waɗansu maƙwabtansu sun gani har sun yi 30. To a hadisi ya nuna mutum ɗaya ma ya ga wata ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari an yi azumi, shine mutumin ƙauye wanda muka yi magana sujiya, wanda zai ce ya Rasulullah na ga wata, annabi ya tambaye shi a tashhadu an la ilaha illallah, ce na'am, a tashhadu anna muhammadar rasulullah, ce na'am, sai ce to Bilal a gaya wa mutane an ga wata a tashi da azumi. Sai kuma hadisin Abdullah ibn Umar ce tara annasul hilal ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraituhu fa akhbartuhu fa samahu wa amara an-nas bi siyamihi. Mutane sun nemi wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni sai na Allah ya sa na ganshi, inji Abdullah ibn Umar, sai na ga manzon Allah na ga wata ya azumci watan ku yi umurni ce ayi azumi. To akan wannan ne waɗansu mazhabobi suna yarda da cewa in mutum ɗaya ya gani ma za a yi azumi. To amma abin da ya fi shahara a mazhabobi sai mutane sun zama guda biyu, saboda lura da wannan nassi a zamanin Sayyidina Ali kuma ya taɓa faruwa. Mutum ɗaya ya ga wata ya gaya masa, ya ce jama'a tashi da wata, da mu yi azumi a cikin watan Sha'aba, mu yi azumin kwana ɗaya a cikin watan Sha'abana ya fi mu sha ruwa a cikin wani kwana ɗaya a cikin watan Ramadana. Saboda haka sai aka tashi da azumi. Can zabin da aka tabbatar dai idan mutum bi adalai sun ga wata musulmi, to azumi ya kama jama'a, in dai kasar ba nisanta yana da yawa ba ne. Misali a kan nan Najeriya gabaki ɗaya ganin mutum biyu ya isan mana, don saboda yadda abin yake faruwa a gabar ta tsakiya. Kamar can a Senegal, idan an ga wata a Senegal gabaki ɗaya, wato duk ƙasar ta inda ga wata duka, mukan ga Shehu Ibrahim Kaula yakan yi umurni a yi azumi, in an gani a Gambia ma yakan yi umurni a yi azumi, in an gani a Mauritania yakan yi umurni a yi azumi, amma ganin Najeriya baya sa a yi azumi. Don wani lokaci mukan je muna azumi, mun so azumi a Najeriya, sai mu yi azumi 30 gobe sallah a gare mu, a nemi wata a Senegal a rasa, sai mu je mu tambaye shi ya za mu yi, mu fa azumi ya cika 30. Gashi ko nan an nemi wata ba a gani ba yau, ku azumin ku 29. Sai ce to ina ce sai da kuka ga wata to kuka so azumi, muka ce lalle a Najeriya sai da aka ga wata aka tabbatar da ganin sa muka so azumi. Sai ce to shikenan, mu nan da yake ba a ga azumi ba a ga wata ba, gobe kar ku yi azumi, kar ku sha ruwa, wato ku je iya kar ku ci abinci, wato ya zama alhurman wata kenan. Kamar mutumin da aka bashi labarin an ga wata bayan gari ya waye ya yi sallah, sai aka ce masa an ga wata, kaga wannan mutum a ran nan ba zai karya ba, ba zai ci abinci ba har rana ta faɗi, kuma ba azumi yake yi ba, saboda kiyaye alhurman wata. Wato saboda haka ne abinda yake ya tabbata, idan an ba da labari sahihi an ga wata, aka ambaci mutum biyu musulmi sun ga wata, shi musulmi kullum adali ne sai ya aikata wani abu da ya soke adalcinsa, ka gani ko ka tabbatar sannan za ka soke adalcinsa. Idan da an ce mutum biyu sun ga wata, sun ba da labari, an faɗi a rediyo, to in mutum bai yi azumi ba, ba wai yaƙin azumin rediyo ba ne, a yaƙin azumin Allah ne, don ba ka da hujjar cewa in ka ce kai baka yi da maganar rediyo ba. Sai ce maka a yanzu sayan batu ɗin da ake ana zubawa a rediyo ashe don a ji labaran ƙarya ne, an sa a rediyo wani na gari kaza ya mutu, shekarunsa kaza, iyalansa kaza, ƴaƴansa da wani duk ka riga ka ji. In ka tashi gobe za ka je ta'aziya, ba ka tafiya da shakkar shi ne ya mutu. In an ce maka an raba jihar Kano jiha biyu, in an raba Sokoto jiha biyu, an raba Borno jiha biyu, araba adama jiha biyu, ba ka shakkar wannan abu a rediyo in an faɗe shi ya tabbata. in an ce wane ya zama abu kaza a cikin rediyo baka shakka, to don menene in an ce an ga wata wannan kamar rannan rediyo yayi ƙarya, in an zo sha kuma in an ba da labari rannan rediyo yayi ƙarya, rediyo ba zai sake yin ƙarya ba kuma sai baɗi ya sau biyu, farkon watan azumi da ƙarshen watan azumi. Saboda haka hanyoyin tabbatar da wata a zamanin mu na da, domin in an dubi wata ba a same shi ba, akan jira neman labari ne har dai har asubahi muna neman labari. Idan labari ya zo mana bai as-salatu ba, to sai mu tashi da sahur, mu yi sahur, mu tashi da niyyan azumi. Idan ko labari bai zo mana ba sai gari ya waye, to ba za mu karya ba, ana kiran abin imsaki, wato kame baki har hantsi. Idan hantsi ya yi babu labarin wata hantsi mai zafi, sai mu ci abinci ranar 30 ga watan Sha'ban kenan. To ko da za a labari ya zo kuma sai mu kame baki. Wannan shine zamanin da, yadda labarai suke tafiya a zamanin da, mafi sauri doki ake hawa, doki ake hawa a kawo labari. Ana nan ana nan sai aka ci gaba, aka samu wani aboshi mota zai kawo labarin mil fiye da 200 a cikin dare ɗaya, sai aka samu wani wanda ya fi shi sauri, sunansa telefon, mutumin Borno zai mutu ya sako ta telefon, lafiya lafiya yaya labarin wata a garinku, ai mu sai da muka yi sallan asham, yanzu kun ga wata a Borno, mun ga wata a Borno. To shikenan mutane nan suka gani, ai an gaya shehu, shehu ya tara malamai, malamai sun tabbatar da garin wata, mun yi asham. To wannan labari in ya je Sokoto, Sokoto azumi ya kama su. Amma wancan zamani babu telefon din balle, ba mota din balle telefon. To sai wani abu ya faru a Kano, Borno ba su sani ba, Sokoto ba su sani ba, Bauchi ba su sani ba, yanzu ko labarai sun riga sun haɗa wuri, ba dama a kwana babu labari. To yanzu idan mutum ya ji labari tun da daddare, an gaya masa an ga wata yaƙin azumi, yau 29 ga wata yaƙin azumi, to in gari ya waye kayan baki zai yi kamar yadda muke yi a da, a lokacin da ba mota, ba telefon, ba rediyo, ko ko abinci zai ce karya ya saba a duk duniya. Don mutum ya karya ranar 30 ga watan Sha'ban, kowa ya karya ya saba a duniya, domin ya saba ijma'i, kayan baki ake rannan ko labari zai zo. To idan ka ce a'a shi yaya ne ne shi watan azumi kullum baya cika, ta ce maka to ai dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa aqimu li ru'yatihi fa in hum alaykum fa aqimu iddat salatina, idan kun ga wata ku yi azumi, in kun ga wata ku shawara, in wata ya kuya ku cika 30, to wata bai kuya ba ya aka iya azumi. Sautara aka yi a Madina dan shekara 10 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a Madina, sautara aka yi azumi. To sautar ɗin nan malamai sun tabbatar da shekara 7 duk ba su cika ba, shekara 1 kadai ne ya cika, shekara 1 har yanzu malamai suna cikin khilafa shi ma ya cika, a haɗa su zama shekara 2, ko ko bai cika ba a haɗa su zama shekara 8. To saboda haka wajibi ne mutum kai riga jin maganan malamai cewa yau mun gan shi da safe, yaya za a ce wani kuma ya gan shi yau da yamma. To ai ganinsa da safe ba zai hana a ganshi da yamma ba, in sun raba hanya da shi da rana. Idan rana tana tsakiya, wata na kudu ko yana arewa, to za a ganshi da safe ranar 29 ga wata, kuma yayi a ganshi da yamma a rannan. Ni din nan na ga mutanen da suka ce da idonsu sun taba ganin wata da safe, da wannan idon nasu wannan ranar kuma sun ganshi da yamma. Saboda haka laysal khabaru kal iyani, wannan ba hujja bace. Saboda haka mutane su kula sosai, a samu haɗin kai. Tunda annabin ne ya kawo mana wannan farilla, ya ce in wata ya cika, in an ga wata a yi azumi, in an ga wata a sharuwa, in wata ya ɓuya a cika 30. Ashe cika 30 yana a rataye ne da sharaɗin rashin ganin wata. Haka hadisai suka bayar ko'ina da ko'ina, kamar shi yadda muke mushahara fa yasumu, wanda suka ga wata suna gari ba kan tafiya ba, suka tabbatar da ganin nasa, wato shaida tabbatar da ganin watan, falle sun mu lalle mutum ya azumci wannan watan. Idan mutum ya ga wata shi kadai ya gaya mutane suka ki karba, to shi dole sai azumi, dole matansa da ƴaƴansa sai da azumi. Ha kuma in ya ga wata, in ya ga wata ranar 29 ga watan azumi, sai ya ga wata shi kadai, aka nemi wanda ya gani aka rasa, to shi gobe ba zai azumi ba, amma kuma kar ya ci abinci mutane suna gani. In zai ci abinci ya ɓuya, domin kada a tuhume shi ya ce baya azumi. Wani shi ya domin kuma shara falle sun hu, ومن كان مريضا وانده يزمو باشر الله فيها او على سفر كوكو انا كانت فيها فإدة من ايام اخر يلسى ان شاء الله يلسى فا يبيا تكن وسكوانا كيما سوزوا غبا ابن ديسا اكا نانا تا ومن كان تنبايا انت ومن كان منكم مريضا او على سفر فإدة من ايام اخر ننكم اكتا ومن كان مريضا او على سفر فإدة من ايام اخر دليل دعوة دا وانا مغانا سبر تنبايا انت وانت سومو خير لكم ان كنتم تعلمونا kuyi azumin nan shi yafi kar ayi tsammanin an soke wancan sauki da aka samu cewa mai tafiya da marar lafiya za su sha azumi ba soke wannan ba har yanzu wanda yake kan tafiya da wanda yake bashi da lafiya da mace mai shayarwa wanda take jin tsoron ɗanta zai sha wahala da mai ciki to waɗannan duka sun samu dama su sha sun samu dama su yi azumi in suna da hali su yi azumin shi ne yafi akan su sha ruwa cewa an ta sun khairun lakum haka tsoho da tsohuwa wanda suka wuce azumi to su in sun sha ma ba sai sun biya wani abu ba musamman ma in ba su da abin da za su biya din na mudu-mudu da aka ce a biya mudu-mudu haka kuma wanda yake da ciwon yunwa ko ciwon kishirwa wannan duka ba sai sun yi azumi ba za su biya mudu-mudu da yamma wato in an kasa mudun fiddakai kashi hudu su biya kashi daya in ko za su iya su biya rabi-rabi wa man kana maridan wanda azumi ya same shi ba shi da lafiya au ala safari ko yana kan tafiya fa iddatu in yasha ruwa yi bisafi min ayamin ukhar daga wadansu kwanaki yuridu Allah bi kulli yusra abinda yasa Allah ya muku wannan magana yana son kowane lamari naku na musulunci ya zama yana da sauki wani mutum in an ce in an yi tafiyar nan za a ci abinci to shi an matsa masa yana jin nauyin a ce a cikin azumi gashi yana shan ruwa da rana lafiyarsa kalau ko da yana wurin tafiyar ne to shi an sauke masa yayi azumin wani mutum ko yana shan wahala yin azumi a wurin tafiya to an sauke masa yaje kar yi azumin yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra baya nufin wahal da ku wani tukmul idan sai ku lissafi wannan lissafi na wannan wata ko 29 ko 30 daidai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wace nanu ummatun ummiyatun la nasibu wa la naktubu fashahru hakaza wa hakaza wa hakaza ya hada hannayensa guda biyu sau uku yace mu larabawa ne mutane ne wanda suke ba mu iya rubutu da karatu ba amma mun san kwanan wata sai ya hada hannayensa ce wata dai wani yakan yi haka ya hada hannayensa biyu sau daya sau biyu sau uku yace wani watan kuma yakan yi haka hakaza wa hakaza wa hakaza sai ya makali yatsa daya yace wani watan kuma yakan yi 29 akwai lokacin da yace ba zai sake shiga dakunan matansa ba sai wata guda ranar 29 sai ya shiga ɗakin ɗaya daga cikinsu sai da jira ya rasulullahi ka ce ba za ka shigo mana ba sai an yi wata guda yau kwana kuma 29 ne yau sai ce kwana 29 wata ne saboda haka in an ga wata a kama azumi in an ga wata a sha ruwa in wata ya ɓoye a lissafa kwana 30 kamar yadda mai shari'ar mu annabi mu yace sallallahu alaihi wasallam yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa tukmilu al-iddata kuma ku cike lissafin nan na wata ko kuma a'a waɗanda kuka sha a wurin tafiya ko wurin rashin lafiya ku lissafi wa'annan kwanaki ku cika ta su wa tukabbiru Allah idan azumi ya cika wato ya cika kwana 30 ɗaya babu ko kwana 30 to gobe ku fito ku yi takabbarori wa tukabbiru Allah tunda daddare ku yi takabbarori in gari ya waye za ku tafi idi ku yi takabbarori in kun je idin kun zauna kamun liman ya zo ku yi takabbarori ko kuma in kun zauna tun daga tafiya ku yi takabbarori liman din ma in ya zo abin da ya ta yi kenan kabbarori wani tukun iddata wani tukabbirun la harama a daikun ku yi ta ce Allahu akbar Allahu akbar ku Allah godiya alama a daikun wani Allah kun tashkuruna saboda shiryan da Allah ya baku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya baku alqur'ani ya baku watan ramadanan nan wanda aka saukar muku da alqur'ani a cikin sa cikin dire mai alhurma mai albarka lailatul qadri dai dai yana daidai da wata dubu fiye da wata dubu khairun min alf shahr ko da wata dubu ne fa wata dubu ya fi shekara 80 kullun shekara kenan musulmi yana samun karin shekaru 80 a cikin rayuwarsa shekara 80 da wani abu wanda baka taɓa yin sabon Allah a cikinsu ba duk ana cigawa a cikin shekarunka waɗanda kai sabon Allah cikin su, wannan kan shekara 80 da wani abu din nan baka rin sabon Allah cikin su ba, duk za a zuwa maka cikin shekaru rayuwarka saboda darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya kamata a yi ta godewa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya ba ka. Ya ta raka ibadi.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أولنكم آية تاسوكا lokacin da wani balarabin ƙauye ko kuma ɗansu sahabbai domin akwai asbabun nuzul na wannan aya da dama. Wai za ka raka ibadi bayina in sun tambaye ka a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi, idan sun tambaye ka sun ce yaya ubangijinmu yana nesa ne idan za mu kira shi mu ɗaga murya, koko in yana kusa koko yana kusa ne in za mu kira shi mu yi raɗa, sai Allah ya ce inni qarib, bai ce ma ka ce musu ina kusa ba, kamar shi ne ya amsa da kansa ga nan kusa inni qarib ni ina kusa, bai ce ma annabi ya gaya mana yana kusa ba, a'a sai ce inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ga nan kusa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ina kusa din kuma duk wanda ya kira ni zan amsa masa, duk wanda ya roke ni kuma zan bashi amma da sharadi. Ujibu da'watad da'i idza da'ani فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. kamar yadda suke son in sun kira ni na amsa musu, in sun roke ni in biya musu bukata, to su ma in na kira su su amsa mini, in nace su yi su yi, in nace su bari su bari. ya ji lana mustajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum, Allah yana kiran mu, wallahu yad'u ila daris salam, Allah yana kiran kowa da kowa a zo a shiga aljanna. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما النبي انا اكرمه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. كل الله انا اكرمه زو مزو مشيغا الجنه, النبي انا اكرمه مزو 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 ايماني ده ubangiji mu samu shiga aljanna. saboda haka alquran yake ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi ya qumu minai, ku amsa kiran Allah wa lir rasul, da amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum, in Allah ya kira ku ko annabi ya kira ku, da kiran Allah da kiran annabi duk kira ɗaya ne. saboda haka malamai suka ce to muna ganin da yawa mutum yakan yi, har ma sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, da yawa mutum yakan yi roƙon Allah, Allah baya saba alƙawari, kuma ya ce ujibu da'watad da'i idza da'ani, inna amsar addu'ar mai addu'a in ya kira ni ko ya roƙe ni. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, وبنجيكم يجي كروكين ان امسا مكو من ذا الله صلى الله عليه وسلم. الله يكن كسا الدعاء كشي اوكو اذا wani lokaci in can tun azal wannan abin da ka nema an kaddara maka kuma sai kai addu'a a kawo abin, to sai a kawo a bayar. na biyu wannan abin da ka roka din kai ne a ganin ka alheri, amma a ganin a yadda Allah ya san abin a wurin ka sharri ne, kuma Allah ya san baka taɓa roƙonsa sharri ba, kullum alheri kake roƙonsa. ashe wannan abin da ka gani kake so din nan ba mai kyau bane, sharri ne a ciki, kamar kwanon nakiya ne na matan masu sai da maciji, matan masu wasa da maciji sukan zubo ruwa su manya manyan macizai masu rai da lafiya a cikin kwano, sai su kawo su rukusa gaban mutum ce a riga nakiya. to ka gani a wurin in ka lura da matar da kyan ka ce da kwanon da nakiyar duka nawa ne, sai ka saya ka biya da kwanon da nakiyar duk gaba ki dai, sai ka saya ka biya saboda matar ta dauke maka hankali. to in ka dauki kwanon baka bude ba sai da ka rufe ɗakin ka ba, da ka bude sai kaga irin nakiyar, ai kaga sai ta zama nakisa ba nakiya ba. saboda haka da yawa mutum yakan ga wani abu yana tsammanin alheri ne, amma a wurin Allah ba alheri bane. wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna, wa Allah ya sani ku ba ku sani ba. to anan idan Allah bai baka wannan abin da ka roka ba shine ya amsa addu'arka bi kenan, ko kuma a ya musanya maka wannan abin ya biya maka wata bukatar da baka tuno ta ba, alherin ta ya fi wannan, ko kuma ajiye maka a lahira duk dai biyan bukata ne. Na uku, na ƙarshe, da can kun yi faɗa da Allah, Allah ya maka wani mugun kallo na fishi sai na ƙona ka. Ya faɗi wannan sai ka dawo kana neman wani kayan sai ka ga wawa, da ban yi faɗa da kai bane cewa ba zan, sai na ƙona ka, je ka dai faɗa ya ƙare na ya ce maka, amma wannan abin ba zan baka ba, kuma kai ba kai zan faɗa maka ba. To lallai addu'a islahul mu'min. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kalmi ya rabu da addu'a. Addu'a ita ce makamin mu'mini. Kullum, ko da alwala ko ba alwala, ko a bayyane ko a ɓoye ko a tsaye ko a zaune, Allah ne zuwa la qiyama wa qu'udan wa ala junubin. Kullum ka roƙi Allah kana fadan Allah ne. Kullum ka roƙi Allah kana fadan Allah ne. Shi musulmi Allah ya riga ya hada shi da fadarsa, ba sai ya nemi wani abu ba yake shiga fadan Allah. Abin da yasa ake neman malamai su yi wa mutum addu'a, ba wai malamai sun san wani sunan Allah daban ne wanda mutane ba su sani ba, ba kuma Allah ba ya jin bakin mutane sai na malamai ba, a'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ku riƙa roƙon Allah da bakunan da ba ku yi saɓon Allah da su ba. Duk wanda ka sace maka roƙon Allah, to ya roƙa maka Allah da bakin da baka taɓa yin saɓo da shi ba, kai dai bakin ka kai saɓo da shi, amma bakin wani mutum baka yi saɓo da shi ba. Su kuma malamai, abin da yasa ake zuwa wajensu a nemi addu'a, kamar yadda kun wasu mutane masu zuwa wajen sarki, kuma zuwa wajen gwamna, kuma zuwa wajen shugaban kasa, in an shigo din nan an yi ɗan magana kaɗan, ce shikenan an sallame ku, an sallame ku, da an tashi wani girgiza a gyara zama, a je kofar gida a yi ta zama ana jiransa, a yi ta zama ana jiransa. Kullum in aka shigo gaida sarki haka yake yi, ko kullum in aka shigo gaida gwamna haka yake yi, ko kullum in aka shigo gaida shugaban kasa haka yake yi, ana tambayarsa ya labarin gari, ya labarin kasa, ya abu kaza da abu kaza, duk sai an gama ana jiransa a dawo su tafi tare. Shin wata rana cikin kuɗin nan, in kana neman abu wajen sarki ko wajen gwamnan nan ko wajen shugaban ƙasar nan, me ya kamata ka yi? Wurin mutumin nan mai daɗewa ce, don Allah kai ne kake daɗewa wajen sarki, don Allah kai ne kake daɗewa wajen gwamna ku kaɗai, don Allah kake kaɗai cewa da shugaban ƙasa, don Allah ka isar da kuka na mana. To saboda haka malamai in gari ya waye, masu saye da sayarwa da masu sana'a da masu aikace-aikace, kowa da ya yi sallah sai ya kaɗa hannunsa ya tafi wajen aikinsa, malam ku sai ya girgiza ya zauna, ko ya ɗauki jarbinsa ko ya ɗauki Qur'ani ya karatu, kaga sun bashi wajen Allah tare suka shigo, amma sun bashi wajen Allah. Haka in an yi sallar la'asar, haka in an yi sallar magariba, haka in an yi sallar isha, sun saba barinsa a wajen Allah. Saboda haka in za su nemi wajen abu wajen Allah, su kan ce malam da Allah kai ne kake zama wajen Allah, ya gaya maka. Ujibu da hasar da'i za da hali, kaitar roƙon Allah, ujibu da hasar da'i za da hali, falyastajibu li. Duk wanda suke son in amsa kiransu, su ma su amsa kirana. Wal yuminu biya, su yi imani da ni da manzona sallallahu alaihi wasallama, da dukkan annabawana, da dukkan littattafaina, da dukkan abin da annabawana suka zo da shi. Wala Allah ya shudu na, in sun yi haka, to shi ne fa sun shirya din kenan.
أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. وهل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. لو كنت عندك فرلت وانا اظلمي yadda lamarin yake tafiya, daga mutum ya sha ruwa kamar yadda manzo Allah ya bada umurni, daga rana ta faɗi ba shakka to ka sha ruwa, wato ta'zilul fidri sunna ne, nan da nan da rana ta faɗi ba shakka to ka sha ruwa. In ko ranar ta faɗi kana da wani mummunan agogo ne, sai kana cikin ɗaki sai agogon ka nuna maka rana ta daɗe da faɗuwa, sai ka sha ruwa, da ka fito sai ka rana a fili, to ɗaya
su sha ruwa har zuwa bakin gari ya farin gari ya bayyana daban, bakin gari ya bayyana daban. Zilla na kuma ne da siyanar rafa su ilani ta yi su kwana da matanku tun daga yau, tun daga faduwar rana har assalatu, irin assalatun da aka saba fa banda sabon assalatu, har assalatu lokacin cin abinci ne, domin duk duniya ba inda ake assalatu lokacin sallah bai yi ba sai a kasar nan, a kasar nan majin shekarun nan aka soma yin wannan abu, ko na ukanna ne cikin musulunci bannan sa batun ji sai ya rasa yin zai yi sun ka yi assalatu da ci abinci ne, bayan an yi assalatu gobe ya za ka yi, ma'anan ba assalatu khairu minan nawmi, mutum yana jin baccin sa yana jin daɗi sai ka kai mai baccin nan ka tashi sallah ta yi bacci, to sai ka tayi kai alwala, kace gaskiyar ka sai ka tayi kai alwala kai sallar asubahi sai ka koma ka kwanta, sallar tayi wa hakke kai sallar lokaci ai bai sai ba, wato misalin karfe 3 da rabi kana baccin ka, sai wani bawan Allah ya kira sallar ce kai ka tashi ka bar baccin ka bacci, wato sallar ta yi bacci kace gaskiyar ka sai ka tayi kai alwala kai sallar ka koma baccin ka, sallar tayi kuma ba ta shi kace ka bar bacci kai sallar, Allah bai da ba saboda ka zamanin mazo Allah su kare sadawa, maza da kan ce idan azza bilal fakulu hatta yu'azzina ibn ummi maktum fa inna rajul ama la yu'azzina hatta yuqalu asbata asbata, idan bilal ya kiran sallah da so ki tun abincin ku bari ba waye ba kenan, amma in abdullahi ibn maktum ya kiran sallah ku daina cin abinci, domin shi makawo ne ko mu dan tukai ni kake har yanzu kai mu ga asarar gari ya wayi gari ya wayi, to saboda haka wannan asarar duk duniya ba inda ake sai Najeriya, Makka ne ba ai Madina ne ba ai duk da duniya ba inda ake asarar duk lokacin sallah sai Najeriya, shi ma kana asarar da wannan bid'a wanda babu ta musulunci gaba da ta a sai ta ijma'i ne ko ballane shi addini, domin sai har duk a rasa yanda za a yi shin ka ji asarar ka ci abinci ko ko ka ji asarar ka san ke sallah ke lokaci in ko ba so da ke sallah ko kuma kanta abin da kaga da su ba, kuma in za ka so ko ko da ne to ya kamata ai tabar kin wannan abu ku kace abin kika sawa in ji Allah har lokacin da za ka rubuta as-salatu khairu min nabi na kiyya, domin a Makka lokacin sallah saura awa guda za a fara yin kiran sallah, to ba za a sake yin kiran sallah ai as-salatu da sai an sake yin awa guda, don an sake awa guda da hanyar salatu to lallai sallah kenan lokacin sallah ya yi, to na ganin sai a tashi in sallah, to daga wannan asalatu nan na ƙarshe wanda ake yi tun daga faɗuwar rana har zuwa wannan asalatu nan da ake yin sallah, to za ka ci abinci za ka sha ruwa za ka kwanta da iyalinka a cikin wannan zamani in ji Allah ba kamar da ba, to hudu da kuma lailu da siyamun da fasu guda ni sa'iku kunna ribatun lakum za ku kwanta da su ku rubutun ruwa ɗaya su abin rufuwan ku ne kuma abin rufuwan ku ne, kowa na rufa kowa kuna rufa juna a asiri kuma ya san kowa ya iso ku duk gaba daya, kunna libasu lakum wa antum libasu lahum, kuma za ku rufuta da su a cikin wannan wata dubbai ko da ranar ya ta hana alim Allah annakum kuntum tastanuna anfusakum fataba alaykum afa ankum, Allah ya riga ya san waɗansu mutane wato suna haɗin kansu a cikin wannan lamari, idan matan su sun yi bacci sun gaya musu sun yi bacci ba sa yarda da cewa su biya ka gaya da an ɗauke su da girman sa na Umaru fa ta alaikum Allah ya yafi laifin da kuke yi wa fa an kun ko ya sauko muku daga wannan karo fa ta alaikum wa fa an kun fal ana bashiruhunna, daga wannan lokaci sai yanzu an halatta mutum zai kwanta da matarsa tun daga faɗuwar rana har as-salatu ba hana ba, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abin da Allah ya rubuta muku za ku samu, wato Allah ya rubuta mutane samun ɗaya a jikin matansu nisa'ukum harsul lakum fatuwar fakum annikinkum matan mutane biyar mutum ne nan ne suke wanda suke tuka ƴaƴansu kenan to ku kwanta da matanku ku nemi abin da Allah ke ku nema din zai shi ne biyan bukata ko kuma samun daya wanda ku ma ka taballahu lakum wa kulu wa shrabu kun da kun abinci ke ta shan ruwa hatta ya tabayyana lakum al-khaytu al-abyad har lokacin da farin gari ya fito aka gane shi yana da khaytu da suwadi daga bakin gari daga bakin gari fa ana wannan sahabbai suka zo lokacin sahur sai ka nemi bakin gari da fari sai ka daura a yatsunka kana cin abinci kana dubawa in ka gane bakin garin da ban farin garin da ba sai ka daina cin abinci to saboda haka lugha take hatta da kana kun khaytu da yabun da khaytu da sunan in fadil ashe abun istilahi ne ba lugha bane sai aka ce min al-fadl daga ba sai garin da ake nuni ba ketowar alfajir dinnan alfajir kaji da ake gan zanabu sardan da alfajir kaji wato alfajir akwai na karya wanda yake fara fitowa a ganci ya fito ya yi baki da shi kan abinci sai an ga hannu sabi ya kulle cikin bakin wanda zai nuna rana ta kusan fitowa saura awa ɗaya da kwata domin saura awa ɗaya da kwata rana ta kan koro wani abu ta nuna mutane na kusan fitowa ka saura na awa ɗaya ko awa ɗaya da kwata to in ana kan kaɓul istiwa'i kenan to daga nan ke ta cin abinci ke ta shan ruwa har lokacin da farin alfajir ya bayyana a cikin bakin alfajir ne alfajir sun masu musu siyama ilan layl kuma kun dinga yi kenan azumi har zuwa dare ma'anar daren nan annabi sai ya fassara mana shi ashe abin da ake nufi da dare faɗuwar rana ba wai dare sai ya duhu ake shan ruwa ba tajirin fikirin da aka cin nan a shi kaga nan ma sunna ta yi bayanin alqur'ani kenan idan laili ai ba za a ce mutum ba kenan da sai dare ya yi amma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan dare rana ta faɗi to mai azumi sun sha ruwa sun bai sallan magariba ba sun dira a ta faɗi sai a sha ruwa hatta ya ga bayyana ku sai ku da biyar ne da kai da rajul min fajr thumma atimmu siyama ila layl ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واتو ان يبدكوا ابنتي تساروا وانا بيالنكو دلن ازمي اما ربان دين كنا ان تتاجي فلو تتن باسو تتا وانا كرشم وانا آير فكما متين ان تتاجي ان يأتي ابنتي تزدري سي يفتو دك مسلا سي يجيو كان كان يأتي سي يوان كان جنب رسي على لا يداو مسلا سي sai aka ce a'a wannan halakka wanda aka yi za a kwanta da mata da daddare ko ana azumi banda fa intijabi wajen intijabi kam ba a zuwa wajen matan ba a zuwa wajen su ko da daddare fa balle da rana wala tubashiruhunna kada ku rungume su wa antum aakifuna fil masajid kuna intijabi cikin masallaci domin shi intijabi ana yin sa cikin kowane wata aqallu yawman wa layla wa kuma karancin intijabi dai ka shiga da daddare kai ta ibada a cikin masallaci har gari ya waye ka tashi da azumi sai rana ta bada mafi karancin su ka gama itikafi kenan na sunna kuma kai kwana goma mafi tabbata kuma a cikin kwana goma karshe na azumi shine za ka yi itikafi ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da shi da iyalansa duka in wata ya kai kwana 20 sai su ban kwana da iyalai ya shaɗa mara ya shigo masallaci da yau da rana yana masallaci sallallahu alaihi wasallam kina ake kiran sa itikafi kowane mutum ana son yi shi sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mutum zai yi a masallacin muke da juma'a in juma'a za ta same shi domin kada ya samu daman cewa yana itikafi ga fiya fita zai je juma'a farilla ne zama a masallacin mai koyi mai itikafi farilla ne saboda aka sai ka yi kenan a masallacin da ake yi juma'a in juma'a za ta same ka ba dama ka fita jana'iza ba dama ka fita wani gaisuwa abinda zai fi daga cikin masallacin nan sai da yin bayan gari da yin bawali da nemo abinda za ka ci in ba ka da mai kawo maka kuma ba za ka wani abu ba sai in sai ibada daga karatu qur'ani sai zikiri sai salatin annabi sai la ilaha illa allah yawan salloli har lokacin har ka gama in mace ce kuma ta shiga in haila ta zo mata sai ta yanke ta fita idan mutum ko wanda ta rasu ubansa yana da rai to sai ya yanke ya fita yi jana'iza idan mutum ubansa ya mutu uwarsa tana da rai sai yanki da fita yin jana'iza amma in duka suka mutu gaba ɗaya ba za ka fita ba abin da yasa aka ce in ɗayan suna da rai saboda tsoron ɗayan karɗewa mutum baki yanzu ibada ubanka dai ya mutu
duk mutane su taru kai kana wani abu shi Allah wade da kai ta in da ba daga innan kaga sai wani yake sai ka bata mata rai haka in uban ne yake yanzu an ya uwarka ta mutu wai kana masallaci kana wata ibada daga fadin wannan kalma sai ya zama an rena ibada din kuma an yi roƙe shi dan saboda haka in su gaba da suka mutu ba wani mai magana ya ta ibadarsa Allahu akbar Allah ya fito sai ya zo in amma in dai yana nan to sabar kiyaye sai an karye wata magana ta shafi addini ko ta shafi dan sai ya fita sun ko amin wala ta ba shi wannan wato a ce ho na filma sai amma na wajen ita ya ita kaje ta kun daga yau wato mutum ba zai wajen iyali sai yana ita tani sun ko hudud lahi wato wannan haddodi ne fa na Allah ake gaya muku inna Allah hadda hududan فلا تنسرقوها وأمر أوامر فلا تنسرقوها وهد هدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها ألا ياتف ديكم في تدعكي تهيمتا كما يأي أمرنين أديمتا فدع أولا تنتد أمرنينتا سيد هدود الله فلا تقربوها ko kusa kada ku zo ku zama balle ko balle ku yi gare a wannan aya ya ce fala taqrabuha ko kusa da iyata kar ku zo balle ku yi gare a ayar gaba fala sai hududullah fala ta'tabuha kada ku yi gare yayin bambancin tsakanin fala taqrabuha anan da lata nan umurni duka akai ta bayarwa umurni akai ta bayar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to san kuma hani ake ta ai wurin hani ne da wurin ba da umarni fala ta rabuwa sai malika suka dauki wannan cewa saddul jari'at innan fala ta rabuwa innan saddul jari'at ne kada ka zo kusa ma karrati hauna da shi ma ayyuka ku ayyuka a ajiri kar kai ga mai kiwo a bakin gonan mutane in za ka yi kiwo kai kiwo nesa da gonan mutane idan kana kiwo bakin gonan mutane ba a wada bugun ka fara cikin gonan mutane fala ta rabuwa kazalika zai ma aadi lin nas ya rasulullah kamar yadda kajin nan haka Allah yake wa mutane da ke da kuma ayati jira din da yake da kuma ayati jira din mun ne kenan to huda din mutaki ne kenan huda warawata din ne kenan to kaji ya ce huda lin nas yana alquran huda lin nas kazalika zai ma aadi lin nas saboda haka Allah yake bayani ayoyin ke mutane da Allah ya tsakuna saboda su kiyaye kansu fada a cikin azabarsa su wutarsa ko cikin cikin da Allah ke yi
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun wannan ayar kuma ta sauka saboda wasu dan sarawa guda biyu kuma ta zama umumiya gaba da har zuwa tashin duniya wato suna jayayya ne akan gona suna jayayya akan gona sai su a tsara ta kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka yi bayani manzon Allah ya ce ni fa ba ni ne Allah ba ni mutum ne kada wani mutum mai tsariya ya zo ne za a tsuba shi a gabana nil mara gaskiya kun bai da bakin faɗin gaskiyarsa sannan in yi hukunci a kan mutumin nan da na ga alamar shi ne da gaskiya ba shi haƙƙin wani wanda ba naka ba shi ko wancan mutum wanda ba ya da baki a kwashe haƙƙinsa a ba da duk mutumin da ba na yanka masa azabin wuta kenan fa na ba shi duk mutumin da na masa haka to na yanki a zaman wuta kenan na ba shi to sai suke ta kufa su yi lansar guda biyu take annabi ya ce kaje abin naku ba ta sauki to ku zo ku dogo ta ku yanka wa kanku juna ku dai ku yanka wa kanku iyaka ku je ku ci gaba da dangantaka da kanku shine Allah yake cewa anan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ya ku jama'an musulmi kada ku rika cin dukiyar junanku da ta hanyar ƙarya ta hanyar yaudara ta hanyar zamba kar ku yi haka fa ta ku amana kun bai kun bil batil wa tulubi hukami ku yanki wani abu daga cikin dukiyar da kuke so ku kwata ku je da dabbar kaiwa mu shari'a kar ku yi haka wato idan mutum yana so ku kwata kayan mutane ya ɗauke su kuɗi ya je ya kai wa mai shari'a su daidaita in sun zo majalisa a ƙwace wancan kaya a ba wanda ba mai shi ba saboda ya yanki wani dukiya ya kai wa mai shari'a. To kada ku yi haka in ji Allah. Wannan hali ne na Yahudawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halin da ya samu mutanen baya sai ya same ku. Yace ku da mutanen baya duk abin da mutanen baya suka yi sai ya same ku wannan al'umma tawa. Sai suka ce Yahuda na Nasara ce to in ba su ba su yare ne. Yace to halin su sai ya same ku. Yanzu harin da ake ciki kenan a ƙasashe da yawa ba wai Najeriya ba kadai ko ina. Idan ka nemi gonan mutum ya sayar maka yaƙi ko ka nemi gidansa ya sayar maka yaƙi ko ka nemi wani abu zai ka ɗauki shaidun ƙarya ka je ka ɗauki takardar ƙarya ka ɗauki bilan na ƙarya ka gama shaidu a sa maka stamfi zai ku shiga shari'a. Sai yanzu bawan Allah mai gona ba ya takardun nan bai san abin da ake nufi takardun gona ba. In an je shari'a da ƙarshe shi kenan sai a ƙwace gonarsa a ba mai takardun ƙarya. To wannan fa ya sani an yanki wuta an baki. Haka kuma gida kamun wani lokaci ya yi gida ya yi gini ya yi nisa ga shi takardun ƙarya. Ku je ku yi ta shari'a da ƙarshe dole ne sai a yi kiman filinka a baka dolinka. To wannan an yanka maka wuta kenan fa an baka. Duk mutumin da aka ƙwace haƙƙin wani aka ba shi ta hanyar biyan lauyoyi ko ta hanyar yin takardun ƙarya ko ta hanyar haɗa baki da alƙali ya san ba ba iyakar garin kenan ba. Akwai wani gari sunansa Lahira. In an ji daɗi ba za ka mun alayhin walahu ya zanuna. In an ji daɗi an dawo mun kenan har abada. In ko wahala aka shiga to an shiga cikin wahala kenan har abada. Ya kai bawan Allah in ka taɓa yin wani zazzaɓi mai zafi ko ka taɓa wani ciwon haƙori mai zafi ko wani ciwon da ka taɓa yi mai zafi wanda baka taɓa yin ciwon irinsa ba to ka auna wannan ciwon. In fa irinsa ya same ka a lahira ba zai bari ba har abada. Kuma na lahira ya haɗu da duniya. Shi ainihin ciwon duniya ba sa haɗuwa da yawa haka domin yanzu in mutum da yana wuta ne a nan duniya to maciji ba zai samu damar cizonsa ba. Amma lahira kana wuta ga macizai suna nan kamar yadda ruwa ba zai hana kado cije ka ba macijin ba zai hana wuta ba za ta hana cije ka ba. Mutane su kansu kiyamun laifin daga duniya su san Allah musulmi bai mai da hankali shi musulmi ne ba dabba ba ne. Abinda kafirai suke yi su ba san lahira ba. Bai kamata musulmi yadda kafirai suke ɗaukan lauyoyi suna ƙwatan haƙƙin mutane musulmi su yi haka ɗan uwansu koya musu wannan ana ƙwace kayan mutane ana baku in an je lahira ba an shiga azabu ba su to Allah kiyaye mu. Allah ya hana mana yin wannan wata dudubiya illa hukami ku miƙa dukiyoyin zuwa ga masu shari'a idan ku du fariqan minan walin nas don ku karɓi wata dukiya yankin wani dukiya minan walin nas da cikin dukiyoyin mutane. Wata dubiya yin rukami isa ku yi fariƙan nan wani nasu bil ismi da zunubi wa an sun ta'ala wani kun riga ku kun san Allah yana ganin ku kun riga kun san akwai lahira akwai azaba kun riga kun san wannan haƙƙi ba na ku bane na wani ne. Amma duk da haka to
ya sa'alunaka an ilahi lillah qul huwa mawaqitu linnas wal hajj وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تصلحون.
يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والهج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. wannan kuwa mazun jabal da wani sahabi sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil lahilla ya rasulullahi me yasa ne shi wata baya zama kullun daidai kamar rana yakan fito ranar da zai fara fitowa dan kankani washe gari ya karu har kwana uku domin zuwa kwana uku na ake kiransa filanu ya wuce kwana uku sai laraba sai zaki masa suna har zuwa ya zama badiru har zuwa kuma ya sake karewa. Don menene yake yin haka? Yas'alunaka anil lahilla qul kai musu amsa ya rasulullahi qul ya mawaqitu linnasi wal hajji sai wannan jinjirin wata din nan ajiye shi ranan farko ya zama dan kankani
washe gari ya fi na jiya, washe gari ya fi na jiya, har ya kai kwana 13 inda zai cika daidai, daga baya kuma in ya wuce kwana 14 ya kai sha je ya riƙa raguwa, wato har ya koma kamar yadda yake hatta ada kalbul junil kadim. To muna yin hakari in ji Allah na aje wannan ne don a san zamanai, don a san zamanai. In an ce an yi alƙawarin wata 3, to in ba ga wannan ba ya za a yi a sani. Manzon Allah ce nan ummatu ummiyatu, to Laraba mutane ne ba mutane masu makaranta da lissafi ba, balle zan January, February, March, April, abu yana rubuce a takarda, to ba wanda zai January a sama ko a gaba ko tsakiyar duniya. To wanda bai san rubutu ya yi wa ya zama January, February, March, sai ya gari da idonsa ga wata ya kirga kwanaki, da ka ce wata in ya kama za ka biya, to jiya an ga wata sai ka biya ni yau. To kaga wannan ba don akwai wannan da yana daidai ne, yau shi za a gane. Saboda haka ne don lokatayyan idda da lokatayyan alkawari da lokatayyan bashi da lokacin azumi da lokacin sallah, karamar sallah da lokacin hajji, da abu da duke ya kaya da lokacin wata. Saboda haka ne muka bar wannan watan ya zama kayan lissafi, abin lissafi wurin waɗanda ba su da takarda, ba su da sanin hisabi. Ulya mawaki tun mun aje wannan watan ne don jiragen watan zai zama mawaki, wato miƙat, abin da ake masa lokaci shi ne miƙat. Ulya mawaki tun nasi wal hajji, saboda haka ne hajjin ma zai zo nan gaba. Ulya mawaki tun nasi wal hajji, walaysa albirru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin albirru man istaqiwa al-buyuta min abwabiha. Wannan an gama da wannan kinan na amsa tambayar jinjirin wata. Kuma akwai abin da suke yi har yanzu a zamanin da, idan mutum ya riga ya daura harami zai tafi yaji, to ko da ya manta wani kaya ya dawo gida ba zai shiga ta kofa ba, kuma sai da huda masa ya shiga ta baya. Ai ya riga ya yi harami, in ba haji ba zai sake komawa ya shiga ta kofar gida ba, sai da huda masa gida, a huda masa daki, sai dai shi in amas ne shi, sai dai in shi amas ne, wato dangi makusata da Qurayshawa makusata, wato su kan suna da wannan hujjar, ana kiransu amas. Walaysa albirru bi an tatul buyuta min zuhuriha, bai daga cikin abin da Allah ya rubuta muku na cewa inna labara lafi na'im, yana daga cikin ibada in ka daura harami ba za ka shiga ɗakin ka ta kofar gida, ba za ka shiga gidanka ta kofar gida ko ɗakin ka ta kofar ɗaki ba, sai dai huda maka. Wannan baya rubuce, ai na riga na gaya muku abin da ake kiransa birru a baya. Laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyina har zuwa muttaquna, ina faɗa muku, walakin albirru man ittaqa, na riga na ga muku abin da yake cewa birru, in kun manta koma ku karanta har ku kawo muttaquna, walakin albirru man ittaqa, shi dai din Allah na riga na kunsa muku shi a cikin ayatul birr, koma ku karanta ku ji mana. Akwai cewa in ka daura harami kar ka shigo ɗakin ka ta kofar ɗaki a cikin abin da lissafa tan baya, babu shi. Walakin albirru man ittaqa watul buyuta min abwabiha, in za ku shigo ɗaki ku shigo ta kofar ɗaki, ko ku daura harami ko ku daura harami, ba wanda ya hana muku. Watul buyuta min abwabiha, wannan kenan. Sai aka ɗauki wannan aya watul buyuta min abwabiha, sai ya zo abun buga misali a cikin kowane lamari. Idan za ka nemi alkur'ani ka tafi wajen masu alkur'ani su koya maka alkur'ani masanansa, kar ka je wajen malaman ilimi. In za ka je neman ilimi ka tafi wajen malaman ilimi, kar ka tafi wajen malaman qur'ani, ba hanyarsu ba ne, ba kofarsu ba ne. Haka kuma in za ka nemi hadisi, je ka wajen malaman hadisi, su ne masu wannan kofar, ba kofarsu ba ne. Duk ilimin da zaka nema ka wajen masu in shari'a, zaka nema wajen alƙalai, in lafiya zaka nema wajen likitoci, wato inna Allaha yamuru kuntu bil amanati ila ahliha wa atul buyuta min abwabiha, ku biyo wa kowane abu ta kofarsa, ko waɗanne ɗakuna ku biyo musu ta kofofinsu. Wa atul buyuta min abwabiha wa taqullaha, ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna, in kuka ji tsoron Allah kuka ga muttaqinan nan to za ku zama babbar rabon da aka yi muku alƙawari don dama da aka ce hudan lil muttaqina karshen su an ce ulaika hum yuflihuna. To in kun bi dokokin da na shirya muku din nan, to za ku zo al muttaquna nan al muflihuna nan masu shiga aljanna. Da samu da shi
Allah gashi bayan yin kowa da dabarun alhuri don Allah don annabi don tsanar gaske su jariya ta fara yi wani da wani wannan tambaya tawa shi ya ji sauro a tafiyar da ranar biyu da watan uku na dikiri ya yi jawabi na shahidai. To don Allah malam tambaya ta a nan shi ne yakin da aka yi a zangon Kataf da mutanen da aka kashe su a Kabala da wanda ya shiga shiga hanyar masu wanda ne su ma shi dai ne
eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yaki wurin mutuwa kadai ne shahada ba, ya kirga abubuwa guda takwas yace dukan su shahada ne. In mun je gaba za mu kirgo su yanzu mun ya kure tunda waɗannan mutane an kashe su ne dan addinin su, dan su musulmai ne aka kashe su shikenan sun yi shahada su kan su ba su yi niyyar yaki ba. An zo an far musu ne an kashe su akan addinin su. Man qutila duna dinihi fa huwa shahid, duk wanda aka kashe akan dukiyar sa ma shahidi ne, wanda aka kashe akan addinin sa.
Wani ya damar jallo zuwa gare sa bayan gaisuwa ta da fatan alheri akan magallo ina fatan malam zai mini bayani a cewa idan mutum ya yi ɗansa ya sa masa suna a zara'ilu yana da kyau.
A zara'ilu suna da cikin sunan manyan mala'iku guda hudu, Jibrilu, Mika'ilu, Isra'ilu, Izra'ilu. To a malamai a mazhabar malikiya sun ce makruhi ne mutum ya aifi ɗansa ya sa masa sunan mala'ika a mazhabar malikiya, amma shehu ya yi bakin manya-manyan bakin masurawa, manyan malaman masurawa sun kaiwa shehu Ibrahim Kaula ziyara, sai ya kira direbansa ana kiran Jibril, Jibril. Sai malamai suka ce ai malikiya an hana ko makruhi ne a sa wa mutum sunan mala'ika, sai bi kyale maliku ai shi ma sunan nasa sunan mala'iku ne, malikun ba sunan mala'ika ba ne.
Alhamdulillah.
Allah ya karbi addu'o'inmu, Allah ya karbi ayyukanmu, Allah ya yafe mana zunubanmu, Allah ya biya bukatunmu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ya kiyaye mana addininmu, ya kiyaye mana imaninmu, ya kiyaye mana kasarmu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dauka musulunci, Allah ya karya kafirci, Allah ya dauka musulunci, Allah ya karya kafirci, Allah ya haɗa kanmu, Allah ya karfi mu, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya biya bukatunmu da wanda muke musu addu'a, albarka ne sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima amalik. Al-fatih lima sabaq. Nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa darihi al-'azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.
اللهم آمين يا رب العالمين.